Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin kashin na Abuja akan mintoci 16:21-25 ko kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko kashin hausa.com kazalika za ka iya sauraron mu ta gidan radio amfani Fara'a Niyya Sarauniya da Dalal a jamhuriyar Niger sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkanku da dawowa wannan shiri na musamman da ni Madina Dauda zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja shirin na musamman na kunshe da rahoto kan shirin rantsuwar fara aiki a matsayin sabon shugaban jamhuriyar Niger da Bazoum Muhammad zai yi yau din nan
gaskiya kasar mu ce muna son kasar mu amma shi din ya hau gaskiya doka ta aiki a kasar saboda kasar nan babu doka
ita kuma kungiyar kakakin majalisun dokokin jihohin Najeriya na bukatun samun gashin kan majalisun ne
akwai abubuwa da yawa da yake sa gwamnati su ji da kai shine kuwa wato ne bukatun suna da yawa kuma abin da yake ofishin ba yawa kowa wurin yake gani kuma a hade sun suka hadu kamar su ne shugaban kowane gwamnati
ita kuma ɗaya daga kungiyoyin Fulani makiyaya gam Allah na son gwamnati ta mai da hankali ga kafa makarantun makiyaya ne
makarantun nan da sun mutu sai ɗaiɗai ku za ka tadda wata makaranta ko tana da rai in ka je za ka tadda ku daidai da banki babu sai dai su zauna a ƙasa don Allah don Annabi shi makiyaya su Fulani makiyaya ina aka basu ina aka mai da su an mai da su kamar sanuwar ware kuma an mai da mu kamar dabbobin da muke bi
muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka farko ga labarin duniya daga Washington DC
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya bayan fiye da mako guda da masu ikrarin jihadi suka kai wani hari da ya halaka mutane a garin Palma na arewacin Mozambique waɗanda suka tsira sun yi tururuwa zuwa tashar jiragen ruwa ta Pembe babban birnin lardin Cabo Delgado mai arzikin iskar gas ƴan uwan waɗanda suka tsira sun yi dafifi a wajen tashar jirgin ruwan suna kokarin hango ƴan uwan nasu suna saukowa daga cikin kwale-kwale da suka iso daga Palma wanda yake da nisan kusan kilomita 120 fiye da mutane 8,000 sun rasa mahallansu an kashe da dama kana da yawa sun bata biyo bayan harin da aka kai a garin Palma a ranar 24 ga watan Maris an bayar da rahoton cewa masu ikirarin jihadi sun filla kan mazauna garin Palma tare da lalata gine-gine da ya tilasta wa dubban mutane tserewa don neman mafaka a dazuka da ke kewaye ana ganin wannan harin a matsayin mafi girma da masu ikirarin jihadin suka addabi lardin Cabo Delgado tun 2017 a jiya Alhamis mutane 5 sun mutu sannan 3 sun jikkata a kasar Sudan ta kudu bayan da wasu 'yan bindiga suka kai harin kwanton bauna akan jerin wasu motocin dakon kaya waɗanda suke dawowa daga kasar Uganda akan hanyar su ta Juba zuwa Nimule wani mai magana da yawun sojojin Sudan ta kudu ya dora alhakin kai harin kan kungiyar 'yan tawayen National Salvation Front wato NAS wani jami'in soja da ke wurin duba ababen hawa akan hanyar Juba zuwa Nimule ya ce an kai harin kwanton baunan ne kan motocin dakon kaya 3 da karfe 6 na safe a yankin Kittu mai magana da yawun sojojin Colonel Santo Domic ya ce fasinjoji da direban motar dakon kayan ta farko sun tsallake rijiya da baya labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Haji Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya gudanar da taron majalisar zartarwa na farko wanda ya umarci 5 daga cikin mambobin majalisar zartarwar da su jagoranci wa Amurkawa bayani kan shirinsa na samar da kayayyakin more rayuwa na $2 trillion. Biden wanda ya gabatar da gagarumin shirin gyaran hanyoyi da gadoji da suka lalace a kasar da kuma ƙara hanyoyin sadarwa ta yanar gizo a ranar Laraba ya kuma umarce dukkan shugabannin hukumominsa da su duba shirin kashe kuɗaɗen don su tabbatar an sayi kayan Amurka da kuma bin dokoki wanda zai ƙara buɗe guraben ayyuka ga ma'aikata Amurkawa. Biden ya naɗa sakataren sufuri Pete Buttigieg da sakatariyar makamashi Jennifer Granholm da sakatariyar gidaje Marcia Ford da sakataren kwadago Matthew Walsh da sakatariyar kasuwanci Gina Raimondo da su jagoranci wa jama'a bayani da neman goyon baya ga shirin samar da kayayyakin more rayuwa. Dakarun da ke samun goyon bayan Amurka a arewa maso gabashin Siriya sun kame sama da mutane 70 a wani aiki da suke ci gaba da yi a sansanin 'yan gudun hijira na Al-Hol wanda aka buɗe shi a cikin watanni uku na baya-bayan nan a matsayin wata sabuwar matattara kungiyar ƴan ta'adda na IS. A ranar wannan Lahadin da ta gabata da karin SDF suka kaddamar da samaman wanda ya hada da kusan sojoji 5,000 da jami'an tsaro na cikin gida suna yin bincike lungu da sako na sansanin suna neman duk wanda suke tunanin yana yi wa kungiyar IS aiki. Dakarin SDF sun wallafa wasu hotuna a shafukansu na sada zumunta waɗanda suka nuna dakarin SDF ɗauke da manyan makamai da rakiyar tankokin yaƙi sun shiga cikin sansanonin kuma suna shiga tantuna yayin da suke neman masu aiki da ƙungiyar IS a daidai lokacin da aikin ya shiga rana ta biyar. A jiya Alhamis shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya zargi Rasha da girke dakarunta akan iyakar ƙasarsa yayin da Amurka ta gargaɗi Rasha kan tsoratar da Ukraine. Kiev tana cikin rikici tare da ƴan awaren da ke samun goyon bayan Rasha tun 2004 kuma a wannan makon jami'an Ukraine sun ba da rahoton yunkurin sojojin Rasha a cikin yankin Crimea da kan iyaka kusa da yankunan da ƴan aware masu samun goyon bayan Rasha suke da iko da shi. A jiya Alhamis ministocin Zelensky suka tattauna kan taɓarɓarewar yanayin tsaro tare da ƙasashen yamma ƙawayenta ciki har da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin. Nuna ƙarfi ta nau'in yin atisayin sojoji da kuma yiwuwar tsokana kan iyaka abu ne da Rasha ta saba yi, in ji Zelensky a cikin wata sanarwa.
Labarin duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. A yau Juma'an nan Bazoum Muhammad yake shan rantsuwa don karɓar ragamar shugabancin jamhuriyar Nijar. Bazoum, wanda hukumar zaben ƙasar Sani ta ayyana a matsayin wanda ya lashe zaɓe a zagaye na biyu, ya takarar a ƙarƙashin jam'iyyar gwamnati PNDS tarayya, inda ya karambata da ɗan takarar adawa na jam'iyyar RDR Muhammad Usman. Wannan dai ya nuna zarcewar jam'iyyar gwamnati ta shugaba mai barin gado Muhammad Isufu da ya mulkin wa'adi biyu na tsawon shekaru 10. Yan adawa na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben duk da nasarar da kotu ta bawa Bazoum. Wasu ƴan Niger na daukan Bazoum a matsayin ba cikakken ɗan Niger ba, kuma mai yiwuwa ya zama mai kare muradin ƙasar Faransa da ta yi wa ƙasar mulkin mallaka maimakon damuwa da buƙatun ƴan Niger. Duk da haka, Bazoum ya yi fatar ci gaba da samun goyon baya don sauke nauyin da ya ce al'ummar Nijar suka dora masa.
Sunana Abdulrahman Adade, ana shi gaskiya nan da magaran Ungo Jagindi. Fata na game da rantsar da shugaban ƙasa yau. Fatan da nake, Ubangiji Allah sa hakan ɗin ne masa alheri, kuma muna sa a ran kawai zai mana abin da dukkanin ya kamata ya yi ma 'yan ƙasa game da alƙawla da ya ɗauka. Ubangiji Allah ba shi ikon cikawa, Allah sa kuma alheri ya biyo bayan hakan ɗin.
Sunana Muhammadu Ili na zangon gajeri. Wannan rantsuwa da za a yi yau Juma'a ta sabon shugaban ƙasa, fatanmu Allah sa ya aika na gari, Allah zamanar da mu lafiya. A matsayina na ɗan karkara, fatar da muke Muhammadu Bazoum alƙawarin da kanmu ka cika shi. Lokacin da kake kamfe kamun alƙawura da yawa ba zan iya ma zana su ba, amma dai muna fatan kodawa su samu wasu su samu.
Sunana Ibrahim Jibo, a matsayin ɗan ƙasa, fata na dai Allah sa yi lahiya kare lahiya. Akwai kuma abu guda, gaskiya ƙasar mu ce muna son ƙasar mu, amma shi in ya hau gaskiya doka ta aiki a ƙasar nan, saboda ƙasar nan babu doka bismillah, ba wani wani dan nan ne wani dan nan ne, kawai a huto a ma ƙasa aiki talaka su ji daɗi, mu fatan mu kenan da shi kawai, mu ba ruwan mu da wani wane ne a yi doka dai kawai, doka ƙasar ta aiki kawai, kowa doka ta wuce.
Sunana Ibrahim Hassan Dawo, dalibi a nan da magana. Mu dai muna farin ciki da Bazoum ziyawo, kuma gaskiya in ya hau ya ringa gyara mana lakwal. Allah sa yi wannan nadin da za mu yi yau Juma'a, Allah sa yi abin kirki. Mu dai shi ne muke fata ya gyara mana kowace lakwal. Amma dai gaskiya Bazoum in ya hau ko a ringa mana adalci, a kula da harkar ilimi, ya gyara harkar ilimi da kyau. Mu ma dai muna so dai mu yi karatu, dai mu zama wani dai abu dai a cikin ƙasa, kamar dai a ce mu yau mu ne dai a biro, muna juya yadda muke so. Insha Allah.
Sunana Zula, wannan dai mu yanzu rantsar da shugaban ƙasa da za a yi a yau Juma'a wannan, fatan mu a ce ci ƙasar mu gabaki ɗaya, mu san duka yanzu dai komai da yake faruwa a cikin ƙasar wannan in ya taɓarɓare ƙasar mu taɓarɓare. Muna fata ga shugaban ƙasa, muna roƙo a gare shi ya yi tsayuwa tsayin daka, a huda duk wata harkar siyasa a ciki, a haɗa a ceto ƙasar nan, don a yanzu ƙasar nan tana cikin wani hali, surtout mu mata.
wanda ake zo ana kalkashe mazaje a gurin tashin hankalin wannan akan wa take kariya he mu mata da yara ai hudda hakkinmu na mata akan mu kiwon lafiya na gari yara sun yi karatu wasu suna zamna babu aikin yi shugaban kasa akwai aiki a gaban shi
ni sunana Abubakar kuma wannan sashiya ta Juma'a ina nuna jin dadi na da wanda za a dora mu amma galgadi na a matsayina na dan kasa shugaban kasar da zai hau a yau matsayin da Allah ya kai ka na talakawa wanda suka su suka zabe ka suka dora ka ka kare musu lahiyarsu ina fata dai tsaro na kasa a kara karfafa karfin tsaro a kare shugabanmu
ni sunana Bashir Alhaji Long anan da magaram wannan rantsar da shugaban kasa da za a yi yau Juma'a Allah ba shi ikon rikawa Allah sa ya tana da mu matasa mu ne masu matsaloli a kasar nan kai ya mance da mu matasa ba komai bane yake tara su suna zuwa wani taburada ko suna shiga ta'addanci rashin aiki ne in dai matasa suka samu aiki insha Allah kasa za ta bunƙasa komai zai tai a daidai bazum ka tana da matasa
muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja kungiyar shugabannin majalisun dokokin Najeriya 36 ta taro a Bauchi da karfafa bukatar samun cin gashin kan majalisun ba mamaki an gudanar da taron a Bauchi ne don kakakin majalisar dokokin jihar Abubakar Yakubu Suleiman shine shugaban kungiyar ga rahoton Abdul Wahab Muhammad
taron dai ya sani halattar kakakin majalisun dokokin jihohin kasar nan 36 sun assasa kafa kwamitin da zai nazari kan bukatun canje-canje na majalisa da kuma sakan musu mara a shanin kudade na majalisa da na bangaren shari'a shugaban kungiyar kakakin majalisun dokoki na kasa wanda har ila yau shine kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi Right Honorable Abubakar Yakubu Suleiman yayi karin haske kan taron nasu
kuma ga su din wannan taro dai kamar da kuka sani conference na Certificate Data kungiya ce ta mutum a dokokin Najeriya kuma da ma kowane shekara muka yi meeting so hudu da the first second and third quarter fourth quarter kuma saboda girmamawa wa conference da yake hukunci cewa about da zo ayi taro na farko a wannan shekara 2021
kun wannan taro wajen so uku kenan menene kuka cimma kuma menene kuka jinjina kai
kasan damuwar dan majalisa a gaba da kuka sani ga kuma kan ji abin da shi mai girma gwamna ya faɗi shine wannan cin gashin kai na abin da cin gashin kai na bangaren legislature kuma alhamdulillah kun ji daga bakin gwamnan mu kuma mun sha faɗa gurare da dama gwamna na bai da matsala da wannan abu kamar yadda wasu wani ba su da matsala da
gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi ya jinjina ma yan majalisun dokokin jihohin na kasa dangane da irin haɗin kai da suke baiwa gwamnonin jihohi a badin kasar nan
neman yanci na majalisu yana da kyau saboda mu kanmu gwamnoni mun zauna kuma an yi karamin kwamiti wanda muka zauna bisa umarnin shugabanmu wato gwamnan Ikiti gwamna Fahimi kuma mun zauna da mataimakin shugaban kasa mun yarda cewa a ba su wannan yanci saboda gashin kansu kuma a kawo a maida demokaradiyya ya samu inganci su ma su samu yanci kuma sai abin da ya kamata idan kuma mu ma mu rage wa kanmu damuwa musamman ma yanda zai kasance za su dauke mana wannan nauyi na shugabanci na majalisa kamata su yi takatsantsan abu ne kamar wuka mai kaifi biyu za su samu yanci amma su san cewa kayan morewan fa bai da yawa kuma mun san a matsayina na sanata na san mambobi yan majalisa yanda suke dole ne zai zamanto akwai kalubale amma sanin cewa kamar yanda na san speaker na suna da hankali kuma suna zaune tare watakila yan Najeriya ma za su samu rara wajen ganin cewa an yi takatsantsan kuma an yi tattali an kawo wanda zai kasance ba za a yi banna kamar yanda ake tsammani
ne yasa ka bukace su da su dinga daga kafa ko kuma su kawo da fuska ko kuma su kawo da kai a dangane da irin wasu irin kojiji da kai ne da wasu gwamnoni suke gwada
to na gaya musu cewa wannan ganin jiji da kai na gwamnoni ba jiji da kai bane shi ofishin gwamna yana da wahala akwai abubuwa da yawa da yake sa gwamnoni su ji da kai shine kuwa wato ne bukatun suna da yawa kuma abin da yake ofishin ba yawa kowa gurin yake gani kuma a hade in suka hadu kamar sune shugaban kowanne gwamna kuma idan ba an kauda fuska ba sai dinga samun matsala da kuma samun wani rashin jin daɗi
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja a dakaci wannan sako na musamman daga Washington
Shekara daya kenan da barkewar annobar coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yarda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba
sashen Hausa na murya Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar BOA na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu Murya Amurka duniya a tafin hannunku
Madalla ita kuma ɗaya daga kungiyoyin Fulani makiyaya dan Allah ta kaddamar da wayar da kan makiyayan inda a lokaci guda take buƙatar bunƙasa makarantun makiyayan don ilimi ta kori jahilci Isa Lawal Ikara daga Kaduna ya aika mana da wannan rahoton
Kungiyar Fulani wadda ta tattara ƴaƴanta daga jihohi 36 har ma da babban birnin tarayya Abuja duka a garin Kaduna domin tattauna batutuwan da suka dami Fulani a wannan ƙasa ta ce gwamnati dai ta riga ta yi watsi da maganar ilimin makiyaya a ƙasar baki daya shugaban kungiyar Fulani mai suna Gan Allah ta ƙasa Alhaji Suleiman Yakubu dai ya ce akwai buƙatar gwamnati ta wayoyi harkar ilimin makiyaya
yau mun san inda muka fito ba mu san inda zamu ba gwamnati ta aiko in kula da mu makarantun nan na Fulani wanda ni ma duke yau makarantun nan duk sun mutu sai ɗaiɗai ku zaka tadda wata makaranta ko tana da rai in ka je zaka tadda ku daidai da banki babu sai dai su zauna a ƙasa don Allah don Annabi shi makiyaya su Fulani makiyaya ina aka basu ina aka maida su an maida su kamar sanuwar ware kuma an maida mu kamar dabbobin da muke bi saboda haka muka tashi muka tsaya ita kungiyar nan ta gam Allah muka dogara da shi da ita saboda haka ina roko ina kuma kai kuka na ga gwamnatin Janar Buhari shugaban mu ya kamata ya duba yayi wancan abunda wa'ansu can na bayin su suka yi nimadi na ilmantar da ƴaƴan makiya
ko bayan maganar ilimin zamani ma kungiyar Fulani ta kufa wajen tabbatar da ta ilmantar da ƴaƴanta ilimi na addini ne da kuma gujewa dukkanin tashin hankali inji sakataren kungiyar ta Gan Allah a Nigeria baki daya Alhaji Ibrahim Muhammad
da awa committee da muka shirya wanda yake tafiya karkashin Dr. Ahmed Abubakar Gumi watakila kun san cewa daga lokacin da muka fara wannan aiki na karantar da al'ummar Fulani an samu manyan makarantu guda biyu za a gina waɗannan makarantu ba ma goyon bayan laifi kowane iri ne ko ba Fulani ne yayi laifi ko ba Yarbe ne ko Ibo ne ko wani yare muna da doka a ƙasa ya kamata a dauki mataki na doka a kansa
da yawan malarta taron kungiyar ta Fulani dai sun nuna halin kyamar da suka ce ana nuna musu a wannan ƙasa sannan suka nuna kyamar su game da maganar matsalar tsaro
ba yadda zaka yi ka hada kanka da waɗanda suke ba wai tsaro suke yi ba neman zaman lafiya suke yi ba karkashe mutane suke
muka gani to wannan abu ba mu ba ƴan ta'adda bane mu kuma fa ƴan ƙasar nan ne kuma masu zaman lafiya muna taya gwamnatin zaman lafiya
muna so ne mu dakile kananan yaran da suke shigowa na labari
ba wanda baya laifi a duniyar nan ba wanda yafi karfin laifi sai su zo su fada in akwai abin da aka musu sai su yafe wa juna mu zo mu samu zaman lafiya saboda ba mu muke tunani ba
dama dai wasu masana tsaro na jingina matsalar tsaro da rashin ilimi da kuma talaucin da ya tamke wasu ƴan wannan ƙasa inda suke nuna cewa wajibi ne gwamnati ta dauki mataki na ilmantar da al'umma tare da samar da abubuwan yi idan dai har tana son magance matsalar tsaro a ƙasar baki daya Isa Lawal Ikara Muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro daga Abuja ga Aisha Mu'azu da shirin mu na gaba
assalamu alaikum mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu makonni hudu kenan shirin yanayi da muhalli ya fara tattaunawa da mataimakiyar daraktan sashen sauyin yanayi a ma'aikatar yanayi ta Najeriya Hajiya Halima Bawa Bawari wacce a yau za ta dora daga bayanan da ta fara a makon jiya ai sauraro lafiya
ai maganan Hamada ne da certification to akan wannan sai mu ga akwai wurare dama sun bubushe ba wani aikin gona da ake yi sosai yi a wurin ba itatuwa ruwa sa bushewa ba samuwa sosai a wurin akan wannan cikin mai wannan ma'aikatan muke aiki da masu kula da al'amuran itatuwa da su Forest Reserve Research Institute su Great Green Wall da akwai department din da yake kula da al'amuran Hamada wanda haka canji yanayi yana shafan mata da maza amma daban-daban amma mun gane akan ya fi damun mata da so akan haka muna aiki da ministry da ke kula da al'amuran mata sannan zafi yana ƙara cututtuka daban-daban kuma shi wannan ambaliya yana ƙara yada cututtuka a cikin mutane da garuruwa so shi yasa muna aiki da ministry da ke kula da kiwon lafiya muna kuma aiki da Ministry of Works and Housing saboda karin wannan zafin yanayi yana ƙara sa gidaje in ma an gina ko kuma hanyu ba sa dadewa ya lalace kuma sai ka kaddo da nemi wani kudin kuma ta za a sake gina wa'annan gidajen ko kuma hanyoyi saboda canji yanayin nan su muna haduwa mu zauna mu yi tunani ya zamu mu shakan wannan problem sannan kuma tare mukan zauna a cikin wannan committee din mu yi tunanin ya zamu yi wasu takardun kamata a rubuta da za a ce ga inda za a yi a rubuce saboda kowa ya sani kowa kuma ya dauki mataki akai sannan kuma muka kirkiro project mukan zauna mu ga wani ma'aikata ya kamata yayi project din nan da za a yi amfani da shi a yaki wannan canjin yanayi inda na fada a mun yi aiki sosai da ma'aikatu da ban yawa da project din da ake kira Green Bond Gwamnatin Najeriya ta sa dinta a yi aiki akai saboda yakan canjin yanayi
shin mutumin da baya aiki da ma'aikatar yanayi ko kuma wata ma'aikatar gwamnati shi ma zai iya shiga wannan tafiya ta yaki da sauyin yanayi
sai ma'aikatan gwamnati ba ko mutum kana da ra'ayin taimako a aikin canjin yanayi amma kuma zaka iya yi yakin nan da kanka akan canjin yanayi zaka iya ne duka abubuwan da muka ce kada a yi sabisu kana taimakon gwamnati Najeriya ne a wannan aikin da muke al'amarin canjin yanayi in gwamnati suka ce da Allah kada a yanka itatuwa haka kawai ya kamata ka bi kafin ka yanka ka dan dasa wani zai dauki gurin wanda ka yanka din ya kamata ka bi
bisa kuka mai da hankali akan batun yanke itatuwa
scientists sun nuna mana akan itatuwan nan su suke taimakon shanya iskan carbon daga yanayi shi yasa ake dan zafi zafin ana ce mutane a daina yanka itatuwa to duk inda kaga itatuwa na karewa sai kaga guri na bushewa amfanin gona baya yi kuma a wurin shi yasa mu gwamnati na dauka mataki akai ayi hakuri a bi abin da gwamnati yace saboda mu yaki wannan canjin yanayi
to ga damuna ya kunno kai me ya kamata mutane su yi domin kare kansu daga ambaliyar ruwa
a daina jajjefar da bola haka ko ta ina saboda sai ya je ya tare hanyar da ruwa ke bi in ruwa mai tsanani ya zo sai ya kara ata al'amarin ambaliya to sai a zo a ga an yi barna sosai an rasa rayuwa sosai an rasa gidaje an rasa gonaki duk kuma a cikin aikin da muka yi ne inda ya kamata a sa bola ba wurin muke sa ba ya kamata a maida hankali in kana so ka taimaka ga gonaki akan wannan al'amuran canjin yanayi a yaki shi a sa hannu a yi aiki tare a kai a yi amfani da wasu abubuwa da za a iya amfani a wurin wuta da shi ba dole sai da tatuwa
a nasa bangaren kuma Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi bayani game da binciken masana kimiyya a game da irin abin da ka iya biyo baya bayan amfani da kayan abinci ko dabbobi da aka sauya musu halittu wato GMO
akwai kwanakin nan inda aka gwada cewa lalle amfani da GMO a matsayin abinci ko kuma abin da ake kira da faransanci OGM sakan kan amba bera yana ci inda beran yake kaman wannan cutar da ake kira tai ko kuma in ce kansa wannan kansa tana yaduwa cikin lokaci kadan kuma har ina za ta kawo mutuwar wannan bera yana lalle abu ne wanda yake illa wanda take ya kawo mutuwa ma wanda cutuka wanda ta sa ga mutum inda ana yawan amfani da wannan abincin ike ne ko kuma nama ne na wata dabba wadda ke an sarrafa ta an mata wannan gyare-gyare
yau da haka za mu yi sallama da kai ne sauraro zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu Hajiya Halima Bawo Buhari da Dr. Abubakar Mamma Mundo sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu da ke fatar alkhairi.
Kenan da barkewa annobar coronavirus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a fadin duniya ta kuma kassara harkoki duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki
ni ban yarda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba
sashen Hausa na muryar Amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar BOA na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen muryar Amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar Juma'a 9 ga watan Afrilu da kuma Juma'a 16 ga watan Afrilu muryar Amurka duniya a tafin hannunku
lokaci yayi na sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
Amurka ta himmatu wajen ƙara danƙon kawance da Japan a ziyarar da yake kwanan nan zuwa yankin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya jaddada cewar Amurka tare da Japan suna iya magance manyan matsalolin tsaro ciki har da shirin nukiliyar Korea ta Arewa da tsaron teku duk a yankin sauran batutuwa da Amurka da Japan suka fifita kuwa sun hada da annobar COVID-19 canjin yanayi da tsaron yanar gizo Amurka da Japan sun yi himmatu wajen bunƙasa demokradiyya, ƴancin bil'adama da bin doka, amma waɗannan ɗabi'un suna fuskantar barazana a wurare da yawa gami da wannan yankin, inji Sakatare Blinken.
In Burma, the military is attempting to overturn the results of the democratic election.
A Burma, sojoji na kokarin yin watsi da sakamakon zaben demokradiyya. Kuma suna zaluntar masu zanga-zangar lumana. Hong Kong tana yiwa demokradiyya zagon kasa a Taiwan da cin zarafin dan Adam a Xinjiang da Tibet. Kuma ta gabatar da da'awar shiga cikin tekun kudancin China wanda ya saba wa dokokin kasa da kasa. Sakatare Blank ya ce muna da manufa daya akan maganar yanci da bude yankin Pacific inda kasashen ke bin ka'idoji yin hadin gwiwa a duk lokacin da suka ga dama tare da warware sabani da ke tsakanin su ta hanyar lumana
and in particular we will push back if necessary when China uses coercion or aggression to get its way
musamman zamu dauki mataki da ya dace idan ya zama dole a lokacin da China ta yi amfani da tilasci ko zalunci don samun hanyar ta tekun Pacific shine inda za a rubuta yawancin tarihin karni na 21 akwai bayanai daban-daban kan yadda tarihin wannan labarin zai kasance Japan da Amurka tare da abokan kawancen mu da waɗanda muke hada hannu wajen gudanar da ayyuka za su kasance masu karfafa gwiwa kan hanyoyinmu na bai daya waɗanda suka dace da ɗabi'unmu tare da haɗin kanmu na tsaro da jin daɗin dukkan mutanenmu sakatare Blank ya ƙara da cewar muna sa ido nan gaba tare da ƙwarin gwiwar cewar ƙawancenmu da ke tsakanin Japan da Amurka zai ɗore amma ba wai kawai ya jure ba zai bunƙasa kuma tare za mu gina makoma mai ƙarfi mai ƙoshin lafiya ga dukkan mutanenmu sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka
masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Madina Dauda da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya